الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saki saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a 29 ga watan Rabi'u Nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 1 ga watan 11 miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara 2024 Insha Allah ta'ala za mu dora karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Usulus Sunnah wallafar al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na 5 a cikin karatuttuka a wannan littafi mai albarka to satin da ya gabata a an yi bayani kan abin da ya shafi wato kaddara imani da kaddara da kuma sallamawa na abin da nusus suka tabbatar ba tare da mutun yayi inkari ba to daga bisani kuma sai malam ya sake ci gaba da wani unwani mai muhimmanci shine tarkul jidali wal khusumati fi ddini tarkul jidali wal khusumati fi ddini wato barin jidali da kuma khusuma jayayya a cikin addini to shine za a yi bayani a kansa to abin da yake nufi da wannan unwani kamar yadda mun faɗa a baya cewa yin jidali ko husuma wanda malamai suke magana kan cewa an hana shine mutun ya zo ya dinga husuma da jayayya wato kan gaskiya gashi abu ya tabbata amma sai ya zo ya ta husuma ya ta jidali yana kokarin ya ƙaryata wannan abin ko ya raddin sa kamar yadda zamu ga sifa ce ta mabarnata saboda shi wannan babu ne abin da ya shafi kaddara to an samu wasu daga cikin wato yan bid'a wadanda suka dinga jayayya domin sun kudi nusus da suka zuwa Qur'ani da kuma ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda su ne al-mu'tazila da kuma al-qadariya dukkan su sun hadu akan kokarin kore kaddara bayan sun kore ta kuma sai suka zo suna ta jayayya suna ta husuma da jidali bayan ƙaryata wanda suka yi suna ta kokarin su yi tawili ko kuma su raunana wasu dalilai da suka zo domin su tabbatar da kaddara din to gurin kada ka fada cikin wannan wato tafarki nasu na husuma din da jidali a lokacin da kuma nassi ya riga ya zo ya tabbatar da abu to shi yasa malam sai ya kulla wannan wato domin ya zamo kariya gare ka da kuma aqidarka duk sanda aka ce maka nassi ya tabbata to babu jayayya kawai biya za a yi mu ba wani jidali tunda dama kai bawa ne abinda aka ce ka bi shine zaka bi so zancen ka zo kai ta husuma kaga bai taso ba abu na biyu ko kuma ka zo kana husuma da jayayya da jidali kan abin da baka da ilimi a kansa baka da ilimi a kansa to wannan nau'uka guda biyu shine jidali da husuma aka hana a cikin addini. Yawwa, ko dai sifan farko shine kai kokarin wato yin husuma da jidali domin tabbatar da wani ra'ayi naka ko wani son zuciya naka ko kuma neman wata maslaha ta duniya, wanda wannan gaba ɗaya shi'ar ne na yan bid'a. Ko kuma a ka zo kana ta husuma kan abin da baka da ilimi a kansa, to wannan shine aka hana. Amma tattaunawa ko a yi husuma domin a kare gaskiya ko a yi raddin wata barna, wannan abin nema ne bai cikin wannan abin da ake magana a kansa. Shi yasa ya ce wa Allah yukhasima ahadan, wa Allah kada yukhasima ahadan, ya ce zai yi husuma da wani ko da mutum ɗaya ne akan duk abin da ya gabata a baya na tabbatar da kaddara da kuma sauran abubuwa da aka ambata na usul na ahlus sunna wal jamaa. Inde nassi ya riga ya tabbata, shari'a ta riga ta zo ta tabbatar da abu, to shikenan. Wala yunazirahu, kuma kare ce zai yi munazara da shi, kare ce zai tattauna da shi, shi ma kare yayi wannan, saboda ba abu ne da yake buƙatar sai an yi munazara a kansa ba. Duk abin da yake gaskiyarsa ta fito, dalilansu sun riga sun fito, shikenan. Kawai sallabawa za a yi, ba zancen sai an zo an yi munazara, wannan ya kawo dalili, wannan kuma shi ba ya kawo dashi dalilai. Abin da aka yi saɓani ake wa haka, to shi wannan ba saɓani. Tun daga kansu habbai tabi'ai tabi'u tabi'i na da sauran salaf gaba ɗaya, babu saɓani a kansa. To tattaunawa ta mi, kawai sai dai a karanta ma mutum dalilai ya miƙa wuya ya yi imani. Sai ce wala ya ta'allama aljidala, kuma kada ya koyi irin wannan jidali, wannan jidali ba abin nema ba ne, da har za a ce ma ka je ka koya, ba a buƙatar irin wannan jidali, shi ne na faɗa da gaskiya, na kokuwa da gaskiya, to wannan jidali ba a son shi. Fa innal kalama fil qadari, domin yawan surutu akan ƙaddara, ana ƙoƙarin kore ta war ru'yati, da kuma magana akan ganin Allah, wal qur'ani, da magana akan alqur'ani cewa wai ba zancen Allah bane da wasu ka zo da shi, minas sunan, daga dai wasu daga cikin sunnoni na aqida, to makaruhun, abu ne wanda aka hana, ma'ana aka karhanta. Shine abin da yake nufi da makaruhu anan, ma'ana abu ne wanda yake haramtacce. Dama lafazin makaruhi musamman a bakunan magabata can malamai na baya-baya da suka yi amfani da shi, suna nufin abin da aka haramta, ba wannan makaruhi da ake karantawa cikin littattafai na fiqhu ba. To shi wannan daban. Sai ce wa manhiyun anhu, kuma abu ne wanda aka hana. Salaf magabata sun hana mutum ya zo yana tattaunawa kan abin da ya shafi sha'anin ƙaddara. Shi yasa al-Imam Tabarani ya rawaita hadisi a littafinsa Al-Mu'jamul Kabir, aka kuma Abu Nu'aym a littafinsa Hilyatul Awliya, hadisi tabbatacce Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza zukira al-qadaru fa amsik, duk sanda aka ambaci sha'anin ƙaddara to ku kama baki ku yi shiru. Yawwa, kar ku yi magana, kawai ku saurari wani saƙo ake ɗauke da shi, sai ku sallama ku miƙa wuya. Kaga an ma hana tattaunawa, saboda al'amarin ƙaddara in mun kula za mu ga al'amari ne wanda ya shafi gaibi. Abin da ya shafi gaibi kuma al'amarinsa ana jingina shi zuwa ga Allah. To in ka ce ka tattauna kaga jahilci za ka yi, ƙarshe tawaye za ka yi wa nasi, kaga sai ka halaka. To shi yasa aka ce adaina magana akai haka shi ma ganin Allah aljahamiya da suka ƙaryata ganin Allah cewa ba a ganin Allah duniya da lahira ko da aljanna ne kamar yadda muka gabatar a baya to shi ma an hana tattaunawa akan wannan mas'ala din Allahumma sai in an samu wani dan bid'a yana kokarin batar da al'umma ta fuskar ƙaryata waɗannan abubuwa to nan babu laifi ga wanda yake yayi karatu ya fahimci aqida sosai yana da ilimi yazo ya tattauna da shi domin al'ummar da suke sauraron sa kai ya halakar da su saboda aka ce a kyale shi to kaga ba kowa ke da karatu ba kowa yake da ma'aunin da in ya ji malami na magana ya auna ba ya fahimci abin da aka karbabbe da wanda ba karbabbe ba to irin wannan kaga babin lalura ne kamar yadda aka samu Abdul Jabbar a Kano farko ya fara da zagin malamai ya zage su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zage su Abubakar abinnan Ibn al-Arabi al-Maliki su Ibn Battal da suka yi sharhi ga littattafan hadisi su ya fara zagi malamai yana nan can sai fara gangarawa ga sahabbai sai fara sukan Muawiya Ibn Abi Sufyan ya fara sukarsa da su Abdullahi Ibn al-Amr Ibn al-As ya dinga sukarsu to daga ƙarshe dai ya ƙara gangarawa sai dinga ƙaryata wasu hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ja hadisi a Bukhari ko Muslim yace wannan ƙarya ne mu ba wani dalili kawai iskanci ne wai wannan kawai bebe a kwakwalwa ba sa gari farko suna ɗauka al'amarin shi kama ai ba komai ba ne ana yana ta ƙarfi yana samun mabiya yana samun matasa yana ƙoƙarin kai sai da ya kai matakin da duk Kano ba wani mai magana da suna addini wanda ya kai shi matasa duk Kano sai da ya kai wannan ƙarfin matasa ga suna waɗanda sun yadda da wannan fahimtar ta shi kuma a kanta suna iya sadaukar da komai nasu rayuwarsu dukiyarsu a gani amma ƙarshe kaga da aka zo aka zauna da shi aka ƙure shi aka jefo mai tambayoyi ya kasa bada amsa abinda ya shekaru yana ta kuwa yana hayani to wannan tattaunawa sai ta zamo dalilin ina san wasu mabiyansa ne har anan ma a Sokoto amma dalilin wannan tattaunawar sai suka bar wannan aqida to kaga irin wannan munazara tana da kyau saboda manufarta ita a fito da gaskiya to wannan shine to sai malam yace la yakunu sahibuhu domin duk wanda kaga yana yawan magana akan kaddara yana ta ɗauko nassoshi da suka yi magana kan kaddara yana zurfafa bincike to ai kaza da aka ce ya abin yake kaza da kaza wannan ya saba ma hankali wannan ya saba ma fitira wannan kaza ko kaga mutum yana yawan magana kan Qur'ani cewa magana kan Qur'ani shin Qur'ani zancen Allah ne ko ba zancen Allah bane haka abin da ya shafi ganin Allah idan an ce to za a ga Allah kaza da kaza to ai abinda ake gani shine abinda ko dai ya zamo jauhar ko kuma ya zamo arat ko dai ya zamo abin nan ya kuma bi nafsihi kamar abinda yake da zati shi ake kira jauhar wanda in an ce ka taba shi zaka iya taba shi ko kuma abinda yake arat kamar haske ko abinda ake iya fahimtar sa a kwakwalwa to wannan su ake iya gani to in kun ka ce muna ana ganin Allah ranar gobe kiyama shin Allah jauhari ne ko ardi sai su ta kawo irin wannan maganganun suna rikitar da jahili to in ka ga mutum da irin waɗannan maganganun malai ce ka sani mai wannan magana wa in asaba fi bi kalamihi sunna ko da kaga a wani sashin zancin sa ya dace da sunna to ka sani fa la yakunu sahibuhu min ahli sunna mai wannan magana ba a sashi cikin ma'abuta sunna domin abin da ya shafi kaddara da ganin Allah ranar gobe kiyama da cewa alqur'ani sifar Allah ne maganar Allah ce ba halitta bane wannan suna daga cikin manya-manyan usulu na ahlus sunnati wal jamaa wanda in ɗaya mutum ya samu matsala a kansa to ya zama dan bid'a kawai mutum ya ce bai yadda ana ganin Allah ba ranar gobe kiyama to wannan kawai ya maida shi daga cikin ɗan bid'a ko da a wasu wuraren ya yi muwafaqa da ahlus sunna wal jamaa wannan asal din dai ya ruguje waɗancan abubuwa to kun ji illa kauce ma manhaji ko usulu in sun kai 100 ka tabbatar da 99 sai ka samu matsala a kwaya daya kuma da gangan to shikenan ka zama dan bid'a 99 gaba ɗaya sun rushe sun ruguje to wasu kuma za ka ga jahilci ne ke sa suna fada rashin sani shi sai ya ce hatta ya da aljidala sai lokacin da ya daina jidali jayayya da abin da nasu ya tabbatar wa yusallima kuma ya miƙa wuya ya sallama a matsayin sa da bawa wa yu'mina bil athari ya yi imani da hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma aqwal da aka samu daga magabata sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i da wannan shine cikakken ahlus sunna shine cikakken ahlus sunna wal jama'a saboda haka zaman ka kawai kai imani da duk abin da Allah ya faɗa ko ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama to hawaye baka zamo cikin ahlus sunna ba sai ya zamo imanin ka da yaddaka kana aikata abin ne a dabbakance yadda sahabbai su ma suka fahimci abu yadda sahabbai suka fahimci abu ba a kauce malayinsu in ka kauce malayinsu to a wannan lokaci sai a jefa ka cikin yan bid'a shi yasa kowace matsala yi kokari ka ga cewa ga salaf ɗinka akai daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'in wannan sune salaf alqurunul mufaddala khairun nasi qarni da annabi ya ambata sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina duk wani wanda ya zo da wani abu ya saba ma waɗannan to wannan abin shi ake kira bid'a ba za a karba daga mai shi ba sawa'un aiki ne kuduri ne a zuciya fahimta ce ya kirkiro sabuwa kamar irin fahimtar da shi Abdul Jabbar suka kirkiro tunda kaga su magabata ana raunana hadisi ko a kareta shi a ilmance na mutsalawul hadisi wanda muke bayani akan to sun sai suka bar wannan tsari kawai sai suka zo ma'aunin su na kareta hadisi hankali kamar hadisin da aka ce Annabi Isa ya mari mala'ika sai da idon Annabi Musa afwan sai da idon sai ya fadi suka ce kaga wannan ya saba mu hankali saboda haka mu ba mu yadda ba ko cewa an wa annabi sihiri ya kama shi suka ce ya saba mu hankali saboda haka mu ba mu yadda ba zaka suke ta kawo hankali da ra'ayi da sauransu na ba tare an fahimta to kaga wannan sallan ba su san shi ba to sai alqur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluqin kuma daga cikin asal min usuli ahlus sunnati wal jamaa suna cewa alqur'ani maganar Allah ce ba abin halitta bane shi kuma wannan raddi ne ga su al mu'tazila yawa suke da wannan aqida al mu'tazila suke cewa alqur'anu makhluqun wai qur'ani halitta ne kamar yadda kake halitta kamar yadda sauran halittu suke halitta to alqur'ani ma halitta to ita kuma wannan fikira ko wannan bid'a da su mu'tazila suka zo da ita shi al-Imam Ahmad yana daga cikin waɗanda suka yi inkarin wannan bid'a din a zamanin sa kuma a dalilin inkarin sa ya hadu da mihina sai da take ma malama yana rubuce-rubuce akan wannan mas'ala saboda a zamanin sa akwai wani shugaba da aka yi daga cikin Banu al-Abbas ana kiransa da al-Ma'mun shi al-Ma'mun da ne ga Harun al-Rashid to bayan wucewar shi Harun al-Rashid shi mutumin kirki ne yana da aqida ta salaf ta magabata ta kwarai to da wannan dan nasa yazo bara gurbi da ake kira al-Ma'mun a shekara ta 198 ya hau mulki to sai ɗan bid'a daga cikin mu'tazila sai suka kusance shi farko bai da aqida amma da ya hau mulki sai suka kusance shi su ne malaman fada su ne komai nasa har suka tusa mai wannan aqida din cewa al-Qur'ani halitta kuma ya kudurce ta yarda da ita kai har ma doka yasa duk wanda aka ji shi yana cewa Qur'ani ba halitta bane to a kamo shi ya sare kansa doka yasa haramun ne kai wa'azi ko ka karantar ka faɗi sabanin cewa Qur'ani halitta to kuma ya san cewa shi al-Imam Ahmad da wani da abokinsa da ake kira Ibn Nuh su ko ba sa kan wannan aqida da ya sabu labari sai ya aika ya ce a zo da su kuma ya rantsuwa da Allah in aka zo da su gaban shi basu yadda da cewa Qur'ani halitta bane zai sa takobi ya sare wayansu aka je aka tura raƙumi aka ɗauko su al-Imam Ahmad kabin su kai sai addu'a cewa Allah ya halaka wannan mabarnaci ya kokarin ya zo da wani abu wanda zai rusa abinda sahabbai suke a kansa ya musu mummunar addu'a Allah ya amshi addu'ar kuma cikin daren wannan addu'ar ya kama da rashin lafiya na kankanin lokaci sai mutu sai mutu bayan ya mutu kaga shi waliyan Allah ne bayan ya mutu sai dan uwansa dan uwan shi al-Ma'mun ana kiransa da al-Mu'tasim shi kuma sai ya hau khilafa din sai ya gare dan uwansa da yazo shi ma sai ya dora inda dan uwan nasa ya tsaya akan daure mu wannan mummunar aqida gaddi sai dinga sa ana kama su al-Imam Ahmad ane musu bulala cikin jama'a wai sai sun ce Qur'ani halitta ne su kuma suka yi aka kai su kuma gidan yari wasu malamai su kuma da suke da tsoro su sai suka ce Qur'ani halitta ne da baki amma a zuciyarsu kuma ba su yarda da haka a matsayin cewa tilasta su aka yi to haka malamai suka shi amma shi al-Imam Ahmad shi kadai ne ya saura a wannan lokaci wanda ya kiyarda ya ce al-Qur'ani halitta ne to haka shi ma dai ya gama abin da yake da cutar da su da yake yi ya dauki shekaru masu tsawo shi ma Allah ya kawar da shi da Allah ya kawar da shi sai ya kawo al-mutawakkil to al-mutawakkil shi da yazo gaba dai shi ahlus sunna ne ba dan bid'a bane to da yazo gaba dai ma sai ya kashe wannan aqida wadancan malamai na bid'a da ya kore su wasu ya kai su gidan yari sai jayi irin su al-Imam Ahmad malamin sunna yasa su cikin gwamnati duk da ba sa bashi hadin kai yana kyautata musu yana ba su dukiya da sauransu ya ba su yanci suka yi ta rubuce rubuce da wa'azi da sauransu har Allah ya taimaka dai aqida a wannan lokaci ta abin nan sai daga baya sannan ta sake farfaduwa yau in kun samu littafi al-bidayatu wan nihaya na Ibn Kathir yayi dogon bayani akan ita wannan mas'ala din to ita ake kira da mihnatul imam Ahmad al-imam Ahmad as-sabir tahta al-mihn ya hadu da jarabobi to daga baya wasu ke ce masa me yasa baka yadda kace qur'ani halitta bane tunda an cutar da kai kuma an azabtar da kai tunda ga ragowar ƴan uwanka malamai sun fada sai ce ni ina da bambanci da su ni shahara ta da yaduwar sunana da mabiyana ba da yake da sauran ba yace ina fadan wannan magana yace to an samu matsala daga nan za su dauki wannan magana sai su je su rubuta su ce ai Al-Imam Ahmad shi ma ya yadda da Al-Qur'ani ne sai ce to su sauran malamai suna da uzuri tunda dama daga cikin sharadin a wa'azi ko al'amru bil ma'rufi malamai sun ce in ya zan abin nan in ka fade shi yana yiwa a cutar da kai ko a duke ka ko a kai ka gidan yari ko a musguna ma to amma uzuri ka boye ba sai ka fada ba eh malamai sun ce amma uzuri boye wanka ba munafunci bane amma dai a cikin zuciyarka to wannan kaga ba wanda zai iya shiga cikin zuciyarka yayi wani abu ina fatar an gane yauwa shi yasa shi al-Imam Ahmad bai bid'antar da waɗancan malamai ba sai ba su uzuri ana kallon su a matsayin waɗanda aka cilasta ina fatar an gane shi ma kaga hikimar da ta sa bai faɗi maganar ba saboda shi yana da bambanci da sauran malaman da ya faɗa to da an samu matsala saboda ya fi kowa suna a wannan lokaci to shine malam ya kawo wannan magana yace wal qur'anu kalamullahi abin da muke faɗa a matsayin aqidan mu qur'ani zancen Allah ne walaysa bi makhluqin ba abin halitta bane kamar yadda su al-mu'tazila suke faɗa kuma wala yad'ufa an yaqula kar dalibi ko musulmi yayi raunin fada cewa laysa bi makhluqin ba abin halitta bane ko ina ka fadi wannan magana inde kana da karfin zuciya tunda mutane kala kala ne wani da yaje ya azaba ka dan shike ne yan kalibu ala aqibai wani kuma yana da jara'a to in kana da jara'a haka aka fi da su amma an kashe ka an yi abin nan kai shahada ina ba zaran gane saboda an kashe ka akan addini wajen fadan gaskiya da tsayuwa akan gaskiya musamman in ya zamo kana da mabiya kana da tarin dalibai kamar shi irin al-Imam Ahmad yauwa to ya danganta mutum sai ya auna da yanayin karfin zuciyarsa da kuma karfin waɗanda ke saurare yawan waɗanda ke sauraren sa suke imani da abin da yake fada shi al-Imam Ahmad da yake kaga yana da karfin zuciya kuma yana da abin nan kaga shi shawara da yake baka ke kar ka yi rauni ka ki fadan cewa al-Qur'ani ba halitta bane ko idan ka fadi haka kala sai ce fa inna kalamallahi kuma domin zancen Allah laysa bi ba'in ba abu ne wanda ya nisanta daga Allah ba yawa kamar da su mu'tazilan ke fada cewa shi al-Qur'ani halitta ne da ya halicce shi kuma sai ya fitar da shi daga gare shi tunda sun yadda da yana magana yayi magana da al-Qur'ani maganar tasa ce amma kuma sai suka ce magana halitta ce sai Allah ya fitar da ita ta koma a matsayin wani abu da ake karantawa. Su kuma Ahlus Sunna suna cewa a'a, duk abin da yake aizancin Allah, abin da ya shafi maganar Allah, kaga sifa ce. Sifa ce zatiya. Ita kuma sifa irin wannan la tufariqu zata, ba ta rabuwa da zati. Saboda haka ba a taba samun Allah ba mutakallim bane. Ko yaushe Allah mai magana ne. In ya so ya magana kuma zai yi. To shine laysa bi ba'inin minhu. Wannan magana ta Allah ba wai rabe take da shi Allah ba. Sai ce walaysa minhu shay'un makhluqun. Kuma cikin maganar Allah ba wani abu da yake abin halitta babu. Saboda sifa ce. Duk abin da yake sifar Allah to ba halitta bane, musamman irin wannan sifa din wanda ke da alaka da wato da zati. An fahimci wannan? Yawwa. Ba ana magana akan sauran sifofi da suke fi'iliya ba. To su akwai al-ashaira da irin su al-maturidiyya, su al-kullabiyya da makamantansu. Su da suka zo suka ce ba halitta bane shi al-Qur'ani. Sai suka yi muwafaka da ahlus sunna a nan, kuma suka ce magana ne, sai dai wannan maganar ba irin magana ce da za a ce tana da sauti ko tana da harafi ba. Sai suka kore ma Allah harafi da sauti. Wai sai suna ba da misali hatta can da Allah ya ce wa kallama Allahu Musa ta kalima, wai kamar a watsa ma mutum ruwan zafi ne. Haka duk inda jikinsa yake sai ya ji wannan mai zafi. Ko ana cikin tsananin hunturu sai a watsa ma ruwan sanyi. To ya kamar haka annabi Musa ya ji maganar Allah ta ko ina ya ji ta, ba wai sauti ya ji ba. To shi ma wannan ahlus sunna sun musu raddi. Allah yana magana da harafi kuma da sauti. An gane? Yawwa. Sun daga shi Allah yana cewa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah. A gani? Har sai ya ji maganar Allah. To ta ya za a yi a ji abin da bai da sauti? Ko bai da harafi? Kaga ai ba zai yi ba. To wannan magana tasu ba ta ciya ce. Eh, to nan za mu tsaya wa iyyaka wa munazarata man ahdasa fihi. Za a shiga raddi kuma da kuma yi maka gargadi kar ka kusanci waɗanda suka kirkiro abubuwa dangane da Al-Qur'ani. Ga akwai sabani akai. To shine zai faɗa nan gaba insha Allahu ta'ala. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa musu albarka, kuskure kuma Allah shi yafi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.